This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da safiyar wannan babban rana ta Juma'a. Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safi yau 3 ga watan Janairun 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Zahra da kanin labaran.
Jami'an kiwon lafiya sun ce hare-haren jiragen yakin Isra'ila sun kashe akalla mutane 26 a zirin Gaza a jiya. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce ta yi imanin cewa wanda ake zargi da hannu a harin wata babbar mota a New Orleans ya samu kwarin gwiwa ne daga kungiyar ta'addanci ta ISIS. Jami'ai sun ce mutumin da ke cikin mota kirar Tesla da ta yi bindiga a wajen otal ɗin zababben shugaban Amurka Donald Trump da ke Las Vegas ya harbe kansa ne kafin fashewar.
Kanin labaran kenan. A ɓangaren rahotanni kuma, za a ji cewa wasu al'ummomi a jihar Zamfara sun yi fito da 'yan bindiga.
Barayin da suka kai farmaki suka ɗauki mutane daga yankin. Suka fashe su suka yi kama hanyar daji su. Su jami'an tsaron da ke wurin da 'yan sa kai da kuma askarawan Zamfara suka kokarin zuwa su ceto mutanen nan. Sun riga sun gargaɗa mutanen sai su suka yi kwantan ɓauna a hanya ko da jami'an tsaron nan suka zo sai suka kai artabu tsakanin su.
Sannan yayin da aka fara shirin taron addu'ar jana'izar marigayi Jimmy Carter, za a ji abin da masana tarihi da harkokin siyasar Najeriya suke cewa a game da tsohon shugaban na Amurka.
Cikin shugabanni ba a fara samun wani shugaba da ya kawo zamantakewa da abokantaka da kasashe masu tashe ba sai da aka yi Jimmy Carter.
Bayan nan Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin Manuniya. Kuma a yau shirin zai mai da hankali ne akan sulhun ta tsakanin manyan 'yan siyasa a Najeriya da kuma zargin da shugaban Nijar ya yi wa Najeriya akan batun tsaro. Sai kuma nasiha daga malamai albarkar wannan rana ta Juma'a. Yanzu dai za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. Jami'an kiwon lafiya sun ce hare-haren jiragen yakin Isra'ila sun kashe akalla mutane 26 a zirin Gaza a jiya Alhamis, ciki har da mutane 10 a wata rumfa ta iyalan da suka rasa matsugunansu. Isra'ila dai ta ci gaba da kai hare-haren bumabumai a kullum yayin da kokarin tabbatar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta citira, sannan akalla wasu 15 kuma sun jikkata a hare-haren na jiya Alhamis. Wani harin da aka kai da sanyin safiya a yankin da aka kebe domin jin kai a gefen teku wanda ake kira Muwasi ya kashe akalla mutane 10 da suka hada da yara 3 da kuma wasu manyan jami'an 'yan sandan Hamas 2. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai harin ne kan wani babban jami'in 'yan sanda da ke karkashin ikon Hamas. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce ta yi imanin cewa wanda ake zargi da hannu a harin wata babbar mota a New Orleans ya samu kwarin gwiwa ne daga kungiyar ta'addanci ta ISIS, kuma shi kadai ya yi aika-aikar. Harin dai ya kashe akalla mutane 14. A baya dai jami'ai sun ce suna duba yiwuwar wanda ake zargin ko ya haɗa kai ne da wasu. Jami'an hukumar ta FBI sun bayyana manema labarai a jiya Alhamis cewa binciken da ake yi na aikin ta'addanci ne, inda mutumin da ake zargi Shamsuddin Jabbar mai shekaru 42 ya afka cikin dandazon jama'a da wata motar ɗaukan kaya tare da kuma buɗe wuta a kan titin Bourbon. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya jami'ai sun ce mutumin da ke cikin mota kirar Tesla Cybertruck da ta yi bindiga a wajen otal ɗin zababben shugaban Amurka Donald Trump da ke Las Vegas ya harbe kansa ne kafin fashewar, kuma da alama yayi niyyar yin barna mai yawa, amma saboda jikin motar na ƙarfe ne ya rage ƙarfin fashewar. Jami'in 'yan sandan gundumar Clark Kevin McMahill ya faɗa a wani taron manema labarai cewa an gano bindigar hannu a kafar mutumin da ke kujerar direba. Mutumin mai suna Matthew Libesberger ɗan shekaru 37 ya fito ne daga jihar Colorado kuma haziƙin sojan Amurka ne. Jami'in ya ce fashewar ta takaita ne iya cikin motar sannan ta yi sama zuwa kofofin otel ɗin da nisan taku kaɗan.
To Zara za ta karanto sauran labaran bayan rahotonmu na farko daga jihar Zamfara da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya, inda al'ummomin ƙauyukan Adabka da Mallawa suka gwabsa tsakaninsu da 'yan bindiga har suka samu nasarar kwato wasu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Abdulrazak Bello Kaura ya haɗa mana.
A yayin wani ƙazamin gumurzu da aka yi tsakanin jami'an tsaro, haɗin gwiwa da al'ummomin ƙauyukan Adabka da Mallamawa da wasu makautansu na ƙaramar hukumar mulkin Bokoyom ta jihar Zamfara, an samu nasarar kwato wasu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su, an kuma samu mutuwar mutane daga kowane ɓangare. Ɗauki bayar ɗin dai da aka yi ya biyo bayan tare hanya tsakanin Adabka zuwa Mallamawa da 'yan bindiga suka yi har suka yi garkuwa da wasu matafiya. Lamarin da ya harzuka jami'an tsaro da askarawa haɗin gwiwa da 'yan sakai suka yi artabu da 'yan bindigar, kamar yadda wani daga cikin wa'anda suka yi faɗan da 'yan bindigar ya bayyana.
Abinda faru da mu je sun zo dai nan wajenmu inda sahi, da suka zo nan Hausa ga garinmu muku sai muka tarbe su yamma, sai muka tarbe su nan Bauchi ga garin, ko da muka je nan wani ƙauye wanda aka ce mai Gusau, sun rige mu nan wurin sun so kwanta mana, sai muka yi halzal da su sun kashe mana mutum ɗaya. Suka halban mana wani yaro daya, shi ma Allah ya musu ta yau. Sannan tun nan ne nan harkon shigowa sun kashe mana mutum biyu, to sun ka ɗaukan mana mutane da mata mace biyu da yarinya da wasu dai maza wanda suka yi cutar da suwa, sun je kashe mana mutum hudu. Sannan sauran ana can gare su sauran mutane.
Shi ma ɗaya daga cikin wayanda suka kubuto daga hannun 'yan bindigar a yayin fafatawar ya bayyana yadda lamarin ya wakana a gaban idan shi.
Ni muna fukunci ne a kan sun fukunta da mu a kasa, ko da aka wannan musaya wata muna fukunci. Ni lokacin da muna fukunci din ne suna ta musaya wata suna rayu gaba suka kuma mutum inda kuke fukunci. To sai an yi ta yi kuma ba sun dai ni ta gare mu, ko mu fa muka jawo jikin mu ga Allah ya kaddara muka yi ni ta gare su muka yi su muka sai muka yi.
Dan majalisar tarayya mai wakiltar mazabin Bokoyom da Gumi a majalisar wakilai tarayya injiniya Suleiman Abubakar Mahamud Gumi ya ce suna kan daukar matakai don karawa jami'an tsaron kayan aiki a yankin, da zimmar ganin an samu dawar kwanciyar hankali da zaman lafiya a yankin.
Wato abin ya faru da gaske, barayin da suka kai farmaki suka dauki mutane daga yankin suka kwashe su suka yi kama hanyar daji da su. Su jami'an tsaron da ke wurin da 'yan sa kai da kuma askarawan Zamfara suka kokarin zuwa su ceto mutanen nan, sun riga sun gargada mutanen sai su suka yi kwantan bauna a hanya, ko da jami'an tsaron nan suka zo sai suka ai artabu tsakaninsu. To wannan artabun sun yi kokari matuka don sun rike a iyaka, an kashe bofos ɗaya da ɗan sa kai ɗaya, sannan su ma gefen su barayin an samu an kakkashe wasu. Wannan shi ne ya faru.
Suna korafin rashin isassun kayan aiki musamman motar nan mai sulke. Me kuke yi a matsayinku na 'yan majalisa ta tarayya domin ganin an share musu wannan hawaye?
Magana gaskiya, in an samu wannan mota ko da ɗaya ce aka samu aka aje a wannan yankin Adabka, to ina kyautatan cewa za a ƙara samun tsaro, domin zai ba su mafaul ɗin da aka aje a wurin ƙarfin gwiwar zagayawa su ƙoƙarin kawo tsaro a wannan yankin. Muna da su a yankin Gumi, amma duk da haka ba su isa ba. Majalisa ta dawo, insha Allah zan sake kai wannan koken gani in Allah ya nufa a ƙara samun mana ƙarin wa'innan motocin.
Tuni dai gwamnatin jihar Zamfara a tabakin mai baiwa gwamnan jihar shawara akan kafafen yaɗa labarai Mustapha Jafar Kaura ta baiwa al'ummar jihar damar kare kawunansu a duk lokacin da 'yan bindigar suka kai masu hari. Abdulrazak Bello Kaura, sashen Hausa na muryar Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
A gaida Abdulrazak Bello da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga zahar da kashin labaran duniya na biyu.
An naɗa wasu sabbin alƙalai guda biyu a wani biki a kotun tsarin mulkin Koriya ta Kudu a jiya Alhamis. Kotun mai wakilai tara tana da sauran guraben aiki. Gwamnati da ɓangaren 'yan adawa ne suka ba da shawarar a naɗa Cho Han Chen da Jo Jin Sun ƙarƙashin jagorancin shugaban riƙon ƙarya Cho Son Mok a ranar Talata. Chohan Cheng ya ce, na fara wani sabon babi a matsayina na mai shari'a a kotun tsarin mulki, duk da cewa matsayi ne mai daraja na tsaya ne nan da zuciya daya da kuma taka tsantsan tare da bukatun jama'a da kimar tsarin mulki. Farashin iskar gas a Turai ya yi tashin gwauran zabi a tsawon watanni 15 bayan da Ukraine ta rufe hanyar safarar iskar gas ta Russia a yankinta zuwa tarayyar Turai. Kamfanin gwamnatin Russia Gazprom zai yi asarar sama da dala biliyan 5 a duk shekara sakamakon rufe hanyar, wanda shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya kira ɗaya daga cikin manyan kayan da Moscow ta sha. Yayin da Kyiv kuma za ta yi asarar kusan dala miliyan 800 na kudaden jigilar kayayyaki daga Moscow. Duk da hauhawar farashin iskar gas mai yuwa ne za a iya takaita tasirinsa a Turai, inji Thomas O'Donnell, wani mai sharhi kan makamashi a duniya da ke cibiyar Wilson a Berlin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rubutun mu na biyu. Yayin da aka fara shirye-shiryen bankwana da tsohon shugaban kasar Amurka Jimmy Carter, wanda ya rasu yana da shekaru 100 a duniya, wasu masana siyasa da tsarin mulkin demokuraɗiyya sun ce za a dade ba a samu zakakurin shugaba irinsa da ya koma rayuwarsa ta da ba kafin ya ɗanɗana mulki, sakamakon irin tasirin da ya yi a fannin kulla alaƙar diplomasiyya da ƙasashen duniya, haƙƙin bil'adama da ɗabbaka tsarin mulkin demokuraɗiyya baya ga aikin noma. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana daga Abuja.
Mutuwar tsohon shugaban kasar Amurka na 39 Jimmy Carter, kuma wanda ya samu lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel, ya sanya dubban mutane a kasashen duniya cikin alhini ganin irin tasirin da aka ce margayin yayi a fannin kulla alakar diplomasiya, tabbatar da zaman lafiya, kare haƙƙin bil'adama, noma da dai sauransu. Ko menene masana siyasa za su tuna da margayi Jimmy Carter? Dakta Kichime Goyen Gotau ya ce,
ni malami ne na jami'a na Lincoln University Malaysia da ke Jami'an Nasarawa State University a nan Kefi. Zan fara ne da ta'aziyya zuwa ga mutan America. Gaskiya shugaba Jimmy Carter babu irinsa cikin shugabanni na ƙasa gaba ɗaya. Saboda a lokacin da ya ziyarci Najeriya a shekara ta 1978, gaskiya ban kai shekaru 5 ba, amma kin ga yanzu ina sharhi ne da yawun mai ilimin political science na karanci zamansa da rayuwarsa da shugabancinsa da kuma na shugabanni da dama a duniya. Saboda haka akwai wani abu guda ɗaya da ya cimma a duniya da mutane yanzu dole mu yi la'akari da shi. Cikin shugabanni ba a fara samun wani shugaba da ya kawo zamantakewa da abokantaka da ƙasashe masu tashe ba sai da aka yi Jimmy Carter. Saboda daidai lokacin da ya ziyarci Najeriya, ya yi nunin ne Najeriya ta zamo ita ma wata zakara ce a shugabanci na duniya da ita ma ta ai abokantaka da ita, ya ɗaukaka Najeriya da kuma nahiyar Afirka gabaɗaya.
Masanin tarihi kuma mawallafin jaridar Neptune Prime ya ce,
sunana Hassan Gimba. Zuwan Jimmy Carter 1978 yana da muhimmanci ba Najeriya kadai ko Afirka ba, har da ita kanta America ne. A lokacin suna neman karbuwa Afirka, kuma suna ganin Najeriya ta karbe su Afirka za ta karbe su, domin Najeriya a lokacin hakikani ita ne ake gani shugaban Afirka. Kamun ya zo Najeriya a koni dan guntun tarihi, an fi shekara 10 Najeriya da Amurka ba sa shiri, domin abubuwa biyu. Na farko, Najeriya bata yafewa Amurka ba goyon bayan da ta nuna wa ƴan bangaren Biafra da suke neman ballewa daga Najeriya. Ta taimake su da makamai da duk irin gudunmuwan da za ta yi ba su a matsayin ta na ƙasa Amurka. Na biyu kuma, gwamnatin su Nixon da su Ford sun nuna son kai wa gwamnatin nuna Daniel launin fa fata, wato apartheid na South Africa. Irin sannu-sannu da America take zaba da independent South Africa, lokacin so wasan suka nuna ba masu yanzu a ba su yanzu. Kuma wannan ya nuna karfin Najeriya da muhimmancin ta. Domin ba kamar yanzu ko shugabannin Najeriya su ta yawo suna zuwa kasashen Turawa, su Turawan ba sa zuwa domin babu abin da suke gani za su tsina na Najeriya. A lokacin shugaban Najeriya America da kanta dole su ma suka kami shi ziyara. Kuma zuwan Jimmy Carter Najeriya din shine zuwan shugaban America na farko a Africa. Domin kafin shi of course akwai Franklin D. Roosevelt da ya tsaya a Monrovia 1943 amma tsayuwa ne kawai na dan lokaci akan hanyar shi na wucewa.
Sannan kuma kamun shi Andrew Yang din ma ya zo ya ba wa Obasanjo hakuri ya lallabe shi ya kai ziyara Amurka din. Sau uku Henry Kissinger Secretary of State na Amurka wanda ta wani waje ma ya fi Vice President karfi. Sau uku yake so ya zo Najeriya ya tattauna yanda za a ba wa Rhodesia da Namibia yanci lokacin suna karkashin South Africa. Amma Najeriya ta hana shi. Wannan yana nuna karfin Najeriya lokacin da kuma martaba da suka ba kansu.
A cewar dattijan kasa mai shekaru 99 a duniya kuma jigo a siyasar Najeriya tun 1953 Alhaji Tanko ya kasai, ko shakka babu zuwan Jimmy Carter ya daukaka darajar Najeriya a idan duniya.
Babu shakka zuwan Carter ya daukaka darajar Najeriya kwarai da gaske. Kasashe da yawa wanda suka ji cewa Carter ya zo Najeriya, to ba shakka wannan zuwa ya kara musu daraja a idan su. Kuma in za a ziyara irin wannan ko gwamna ko shugaban kasa yana tunanin idan ya je kasa me zai iya musu su ko me za su nema gurin sa. Kuma bayan ziyara ai akan yi yarjejeniya akan magana ko tattalin arzikin kasa ko ta harkar siyasa sauran irin su. A wannan bangarori America tana da gudunmawa da za ta bayar kowace kasa ta ce duniya. Fatan da zan mata shi ne wannan rashi da ta yi na babban tsohon shugaba nata, to Allah ya mayar musu da wani makamancinsa a halin yanzu ko a nan gaba.
A lokacin da yake kan karakar mulki, marigayi Jimmy Carter ya ziyarci nahiyoyi biyar kama daga Afrika, Asiya, Turai, Arewacin Amurka da Kudancin Amurka. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaishe ki mai hali dubu. To kada dai a sha'afa, ana tare ne da sashin Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Dole ne fa Najeriya is kira shugaban kasar Niger su zama da shi domin ya kawo musu hujoji ga fa abin da ke faruwa a kasar su. Kuma kai baka ba shugaban kasar shahararka ka faɗa ka fara matsala ba shi yasa haka.
Dafta Shaibu Shehu Aliyu gidan tarihi na Sardauna wato Arewa House kenan ke nuna buƙatar zama da shugaban kasar Niger akan zargin da yana cewa ana kulla masa manaƙisa. Game da sulhun sasanta ƴan siyasa a Najeriya kuwa alamu ne ke nuna cewa nesa da yana neman yin gaddamar zuwa kusa.
Wannan abin da suke yi na abin da ya shafi abin da ba a yi ba a ce yayi, to gaskiya wannan ya dada raba mu da tsarin da suke.
Muka tashi muka je wurin mai girma tsohon gwamna Yarima muka ci to gashi yanzu mun zauna da mai girma gwamna, mun zauna da mai girma Mutawalli, mun zauna da mai girma Abdul Azizi, kuma dukkan su mun gaya musu wannan aiki ba wani ya samu ba, to shi ma yayi na'am.
Wasu ƴan majalisar dattijan tarayyar Najeriya kuwa gaya wa duniya suke cewa ba lalle bane dan kawai ana ciwo bashi a ce wai za a na kasa kasa.
Kin ga kamar a wannan ma akwai bashin da za a ansa din domin aiwatar da ayyuka, amma annan ha'ilo ina so in duri akan cewar ba an san bashi bane ba matsala. Babban matsala shine ina za a kai kudin.
Wadannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryar da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku cikin harshen Hausa. Shiri na 202 cikin jerin shirin manuniyan da ke san ganin kasashen Afirka sun bunƙasa. Da alama kuma bunƙasar amma fa ta bukin bugun juna tsakanin Najeriya da Niger ce ta sa wasu masana ke jawo hankalin kowa yayin kokarin ganin ya kai hankali nesa. Dr. Shaibu Shehu Aliyu na gidan tarihi da ke jihar Kaduna wato Arewa House na cikin masu ganin kala makaman shugaban kasar Niger fa sun wuce a ce za a dauke su da wasa.
To babban hadarin da shi wannan makalama suke da shi shine nan yadda zai iya jawowa da tabarwayewar zamantakewa tsakanin Nigeria da Niger. Sai dai kuma abin da ya kamata mu kalla shine nan hukumar Nigeria dole ne su kalli abin da idan basira su ga shin me ya kawo wannan. Dole kuma ta ce ya fito gidajen watsa labarai yana wannan ganganun.
Me kuke ganin za a yi ya magance kila tasirin ita wannan magana?
To shi babban abin da ya kamata a yanzu dole ne fa Nigeria kira shugaban kasar Niger su zama da shi domin ya kawo musu hujjoji da ainihin inda ya samu wannan bayanai nasu. Idan su ma ba su da shi mu kaga ya ba su dama su yi ilmantuwa cewa ga fa abin da ke faruwa a kasan su. In kuma NCN siyasa Nigeria ne ko wani sojoji suke zai amfani da shi domin su kawo rudani da rashin mutuncin lafiya kaga za su yi maganar al'amari. Amma shi illan abin da yasa me yasa ya fito kafin labarai yayi maganganun
ana ganin wai bambancin gwamnati wannan ta soja wannan ta demokradiya kila kamar
ai yanzu ana magana abin da zai shafi lalacewar zamantakewa da kuma tabarwayewar tsaro kaga ai magana yayi amince wannan gurin yanzu.
To amma shi ciyani yana nuna ai ya riga ya gayyaci manyan jami'an tsaron Najeriya
gani ya gayyata bai taso ba ai ai bata yi saba ya kamata in dai da gaske yake ya iya kaiwa kai tsaye ga shugaban kasa. In shugaban kasar Najeriya bai dauka mataki ba kaga yana da hujjoji shi a lokaci kaza rana kaza nazo na sami shugaban kasar Najeriya ga abin da muka tattauna ga shi ga bayanan da mun bashi amma bai dauki matakai ba kuma kai baka ba shugaban kasa shawara kamar ka faɗa kafan watsa labarai shi yasa haka
shi kuwa shugaban gamaryar wasu kungiyoyi matasa da dattawa a Najeriya Honorable Yusuf Abubakar Dingyadi cewa yake kalaman wasu malamai a Najeriya akan zargin da shugaban kasar Najeriya yi wa Najeriya fa na nuna cewa samsu ma ba su da kishin kasa.
Mu muna ganin malaman nan bai dace akan waɗansu abubuwan da suke yi ba. Yanzu misali abin da ya faru a Niger duk wanda ya san cewa musulmi ne ya san kishin kasa na daga cikin imani amma yau an samu malamai suna goyon bayan abin da shugaban kasar Niger ya faɗa ba tare da yin bincike ba. Mu tuna da cewa shugaban kasar Niger kwanan baya fa shine ya kori jami'an diplomasiya na Amerika da zargin cewa sun zo za su yi mai juyin mulki. Don haka shi ba abin da yake bukata illa kullun ya nemi abin da zai tallata domin ya dauki hankalin ƴan Niger ƴan kasarsa. Sannan ya zo a ce wai dan Najeriya ya murna ya ji dadi ya ga ana zagin shugaban kasarsa Bola Ahmed Tinubu a garin Niamey. To me kake magana shugaban kasa Bola Tinubu shugaban kasa ne zai wuce wani zai hau in ka wulakanta Najeriya ka wulakanta wannan kujerar a duniya za a dauke ka wawa. Don haka ƴan Najeriya kamata su maida hankali akan kishin kasa. Bola Tinubu din nan mun san akwai inda yake kasa akwai kuma inda ya samu nasara. Mu a bangaren mu Sokoto Kebbi Zamfara akan sha'anin tsaro akan hanyoyi alhamdulillah amma akan kauyuka ya san akwai matsala a gyara domin Bello Tuju ya zama mutane karfin kafa ya zama bala'i.
Shi kuwa Madugun Kwankwasiyan da ya taka takarar shugaban kasa cikin jam'iyyar NNPP a zaben da ya gabata sanata Rabi Musa Kwankwaso kware bayan masu tallan hadaka da shi yayi a wani taron manema labaru na kasa da kasa.
Na farko dole ne dan zauna da ko su Peter Obi ko su Atiku akan a zauna a yi wata yarjejeniya ko wata ka'ida ba. To gaskiya na yi mamaki da na ji waɗansu musamman su Atiku suna hanci suna meeting musamman akwai malamai da suka tara na samu labari suna gaya musu cewar an zauna da ni. Na yarda shi Atiku zai shekara hudu in ya gama ni kuma yin shekara hudu in kuma muka gama shi Peter kuma yi shekara takwas. To na yi mamaki domin wannan abin ba gaskiya ba ne. Shi wannan maganar haɗuwa mun ce hannunmu a buɗe yake amma wannan abin da suke yi na abin da yake ya shafi kamar ƙarya ko zalunci abin da ba a yi ba a ce ya yi. To gaskiya wannan ya daɗa raba mu da tsarin da suke yi kuma kowa san ai irin dalilin da ya sa na bar jam'iyyar PDP har muka bari na tafi na je na ɗauko wannan jam'iyyar ta ta NNPP. Abin farin ciki a gona na cikin nutsuwa.
Sai dai kuma shi shugaban majalisar malaman jihar Zamfara Sheikh Ahmad bin Kano ma cewa yake majalisar ta riga ta yi nisa akan sulhunta manyan 'yan siyasar Zamfaran da ba sa ga miciji da juna saboda bambancin siyasa.
Mun zaɓi farko manyan mutane guda uku zuwa hudu cewa lalle mu je mu zauna da su. Muka kai ƙarshe mu fara zauna da shi mai girma gwamna na yanzu gwamna Dauda muka je muka rubuta takarda kuma ya ba mu izini muka tafi gaba ɗaya muka zauna da shi zama ya kai na awa uku kuma abinda muka so don girman Allah su samu su fahimci juna don a samu magance wannan matsala ta tsaro kuma jihar Zamfara ta samu ci gaba. Yace mana shi a shirye yake duk wani abu da aka neme shi na neman maslaha zai yi. Sai muka tashi muka nemi izini ga shi mai girma ƙaramin minista mutawalle nan take ya ba mu izini akai dogon bayani ya tabbatar mana a shirye yake duk abin da zai kawo ci gaban jihar Zamfara da magance wannan matsalar tsaro ya bada hadin kai. Muka tashi muka isko mai girma Abdul Azizi sanata, to ga gudunmuwar da kai ma muka so ka bayar, ita siyasa a batta can daban. Shi ma yayi na'am ya tabbatar mana da cewa insha Allah zai iya kokarin shi. Dan nan muka tashi muka je wurin mai girma tsohon gwamna Yarima, muka je muka zauna da shi, shi ma muka ci to gashi yanzu mun zauna da mai girma gwamna, mun zauna da mai girma Mutawalli, mun zauna da mai girma Abdul Azizi, kuma dukkan su mun gaya musu wannan aiki ba wani ya samu ba, ita majalisa ita ta sa kanta da kanta. To shi ma yayi na'am, wannan tabba an yi haka, kuma har yanzu muna nan muna jira.
Shi kuwa sanata Babangida Hussein na Masar dan tarayyar Najeriya daddagewa yake cewa a gaskiya kasafin kuɗin da Tinubu ya tura wa majalisa zai taimaka wajen ci gaban Najeriya a kowane sassa.
E mun yi karatu na biyu, kuma kowa ya kawo irin fahimtar sa da irin bayanin sa, da kuma sai karatu na uku wanda daga nan kowane komiti zai ji ya dauki bangaren abin da ya shafi komitin sa, kuma ya duba ya gani
yaya batun January zuwa December na aiwatar da kasafin yanzu ya kawo kenan.
To ai mafi muhimmanci ba lokaci ne muhimmanci ba, mu abu da yake da muhimmanci a gare mu abin da zai shafi al'umma. So da ba damuwar mu a fara a January a kare a December bane ba, a'a damuwar mu menene amfanin sa ga al'umma, kuma amfanin mutane da su amfana daga cikin kasafin kuɗi.
To kana ganin za a ci gaba da karbo bashi na waje da cikin gida kenan saboda aiwatar da kasafin?
Eh, ai kinga kamar a wannan ma akwai bashin da za a ansa din domin aiwatar da ayyuka, amma annan ha'ilo ina so in duri akan cewa ba an san bashi bane ba matsala. Babban matsala shine ina za a kai kuɗin inda za a bashi.
Tutun da zamu yi bajin muke na cikin wannan shiri na manuniya, sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke. Kullun kwanan duniya ranar da aka kebe za su sauka, kuma tana ƙara matsowa kusa-kusa, domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 875 ne su yi sallamar sakin kudirin da a kansu ne da ma suke ta faman gasa. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman ma da Nasir Armel kayan babban nin tare Abuja da Abdulrazzaq Bello kauren jihar Zamfara da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi musamman ma dai daga majalisa. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
Gaishe ka na mutan Ikara, yanzu kuma ga nasihar malamai.
Bolo Musa Isihaka naibin limamin Izalar da Birawa Kamata suna da ke masallacin Juma'an Jami'ar Kanan Plato, ina nasiha ga al'umma musulmi na duniya gaba daya, mu ji tsoron Allah, mu gyara tsakaninmu, mu kyautata wa 'yan uwa musulmi da waɗanda ma ba musulmai ba, mai zaman lafiya. Kuma zaman lafiya na da muhimmanci a cikin addinin musulunci. Allah ya mana umarni mu zauna lafiya. Ko an gaya musu maganar da ba daɗi su gance a ba musu rikici sai zaman lafiya. Haka kuma na biyu, mu kula da addu'a. Annabi ya ce ni'mat silahu silahul mu'min as-sabr wa ad-du'a. Ma dalla da makamin mu'mini hakuri da yin addu'a. Saboda haka mu yi addu'a Najeriya. Allah ya haɗa kanmu. Allah ya sa mu zauna lafiya. Halin da ake ciki na tsadan ababuwa, Allah ya kawo mana sauki. Mu ji tsoron Allah, mu gyara tsakaninmu, mu da maƙotanmu mu zauna lafiya, kada a riƙa yawan samun damuwa da fitintunu tsakaninmu. Shi addinin musulunci bai umarni da rikici ba. Kullum musulunci na kira da zaman lafiya da haɗin kai. Wannan shi ne ya kamata mu kira ga al'umma gaba ɗaya, mu kyautata a taimaka ma waɗanda ba su da shi, a ji tausayin al'umma. So kuma shugabanni su yi adalci. Dan duk in an shugaba yana adalci, to zai samu rahama a lahira in ya koma wajen Allah. Amma mataka Allah ba masu shugabanci ba adalci, to akwai matsala a lahira. Haka nake kira shugabanni su ba zamanto adalai, zamanto suna adalci wa al'umma, suna kyautata musu, suna taimaka musu, suna samun musu hanyoyin sauki da samu al'amari ta gudu daidai. Ina fatan Allah ta'ala ya biya mana bukata, Allah ya ba mu gamawa lafiya, Allah ya taimaki gidan rediyon Amerika, Allah ya sa mana albarka, Allah ya ba mu gamawa lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Allahu 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 Allah.
Allah ya karba. Masu sauraro, da haka ne kuma za mu nade tabarmar shirinmu na safiyar wannan rana. Sai a kasance da mu da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi domin sauraron wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage da ta karanto mana labarai, sai wacce ta shirya ta ba da umarni Fiona wa Mai Nandudu da ma injiniyanmu na wannan lokaci, Aisha Mu'azu ce take muku. Fata ai hutun ƙarshen mako lafiya. Ma'asalam.